This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Cin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkan mu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata, 14 ga watan Janairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Masu hasashen yanayi a Amurka sun yi gargadi cewa gobarar dajin da ke ruruwa a kudancin California za ta dada bazuwa. Wani jami'in Ukraine ya ce dakarun Russia suna kokarin katse hanyoyin da zama wato da ke zaman mashigan kayayyakin da Ukraine take bukata. Sannan saura kiris a cikin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas.
To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa ana ci gaba da zaman dardar a karamar hukumar Kukawa ta jihar Borno da ke arewacin Najeriya. Bayan wani mummunan harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai inda suka kashe akalla mutum 40.
Kawai muka ji mutane sun shigo suna takabbura, sanin nan suke ta harbawa. Yanzu haka mazaje wasu turma ba a san ina suka tafi ba, halau suna nan ko sun mutu sai Allah.
A nan Amurka kuma, yayin da 'yan kwana-kwana ke ci gaba da kokarin shawo kan gobarar daji mafi muni a Los Angeles ta jihar California, mun tattauna da wani mazauni birnin don jin halin da ake ciki.
Ana taimaka, ana neman wuraren da mutane za su zama, a kawo masu abinci, a kawo masu wanda ba su da kaya, duka jama'a da kuma gwamnati suna taimaka.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma za ku ji shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto, amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya, ga labaran duniya. Ma'aikatan kwana-kwana a kudancin California sun yi ta kokarin shawo kan gobarar da ke ci a mahimman yankunan Los Angeles jiya Litinin, yayin da masu hasashen yanayi suke gargadin za a sake fuskantar guguwa mai karfi da ka iya faɗaɗa gobarar. Hukumar hasashen yanayi ta ƙasa ta yi gargadin cewa sabuwar barazanar guguwar da aka yi hasashen tana da ƙarfi, wanda za ta fara kadawa daga daren jiya Litinin har zuwa ranar Laraba. Ana hasashen iskar za ta kada akan ma'aunin iska 80 a kowane kilomita a duk sa'a, sannan ƙarfin iskar zai kai 110 a duk kilomita a kowace sa'a. Masu hasashen sun ayyana al'amarin da mummunan yanayi na musamman, sannan sun ayyana shi da babbar barazana. Iska mai ƙarfi da yanayin hunturu a yankin da ya fuskanci ƙarancin ruwa sama da tsawon watanni 8 ya taimaka wa wutar da ke ruruwa, wadda ta kashe akalla mutum 24, sannan ɓarnar da ta yi ya janyo asarar biliyoyin dala 30 daga lokacin da wutar ta fara ruruwa mako ɗaya da ya gabata. Iskar ta ɗan lafa a 'yan kwanakin nan, lamarin da ya baiwa ma'aikatan kwana-kwana damar yin feshin ruwa da tallafin masu feshin ruwa da jirage da abin kashe gobara, wanda ya taimaka wajen samun nasarar shawo kan gobarar. Wani jami'in Ukraine ya ce dakarun Russia sun kaucewa wani wuri mai mahimmanci a kwabashin Ukraine, inda suka yi kokarin mamaye shi tsawon watanni, sannan sun mai da hankali akan katse hanyoyinta na samun kayayyakin da take bukata. Manjo Victor Trevor, wani mai magana da yan Ukraine a yankin, ya faɗa ma kamfanin dillancin labarai na Associated Press a jiya Litinin cewa dakarun Russia suna kewaye mahimman wurare da ake bi da kaya a Pokrovsk, inda kariyar tsaron Ukraine mai ƙarfi ya hana su shigowa. Ya ce 'yan Russia suna kai samamai a wata babbar hanya da ke tsakiyar Ukraine da ta haɗe da birnin Dnipro. Masu shiga tsakani da ke ƙoƙarin ganin an tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas sun baiwa ɓangarorin biyu daftarin yarjejeniyar tsagaita wutar na ƙarshe a jiya Litinin, bayan samun nasara a zaman tattaunawar. Kamar yadda jami'an da ke da masaniya a game da tattaunawar sulhun da ake yi suka bayyana, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a ranar Litinin cewa sauran kiris a kammala yarjejeniyar. Cikin wani jawabin da ya gabatar a ofishin harkokin wajen Amurka don bayyana nasarorin da ya cimma a ɓangaren dokokin mu'amala da ƙasashen waje, Biden ya ce yarjejeniyar za ta yanta waɗanda ake garkuwa da su da dakatar da yakin da samar da tsaro ga Isra'ila, sannan za ta taimaka gaya wajen bamu damar inganta baiwa Falastinawa da suka sha wahala sosai a wannan yakin da Hamas ta fara, taimakon jinkai.
To nan ba da jimawa ba, Aisha za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a ƙaramar hukumar Kukawa ta jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, biyu bayan wani mummunan harin da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka kai a garin Dumba da ke kusa da Baga, inda suka farwa manoma da masunta suka kuma kashe akalla mutane 40. Rahotanni sun ce har yanzu kuma wasu mutane kusan 100 ba a san inda suke ba, bayan al'ummar garin sun tarwatse, kamar yadda wakilinmu Ibrahim Mustafa ya aika mana da rahoto daga Maiduguri.
Yan Boko Haram din dai sun shigo ƙauyen Dumba da muggan makamai, lamarin da ya kai ga tilasawa da yawa daga cikin mutanen garin ƙaura zuwa wasu sassan ƙauyen na Dumba. Wasu mazauna garin da suka samu tsira a harin da yan Boko Haram suka kai a garin nasu sun bayyana min ta wayar talho yadda harin ya rutsa da mutane da dama.
Kawai muka ji mutane sun shigo suna takabbura, suna takabbuya, ma ba su bari ba, mutanen nan suke ta harbawa masu kwana a kusa, kamar turum aka zubar yanzu haka mazaje, wasu turum ma ba a san ina suka tafi ba, halau suna nan ko sun mutu sai Allah. Zu haka ma manomi na jeji-jeji na gabaki ɗaya an kakkashe su mafi yawa, yanzu ba kowa ma, wasu an kashe su, wasu an da'ina suka tafi sai Allah, ba a sani ba. Yanzu ga shi muna cikin saka mai, yanzu haka mai gidanmu ma ni ban kansa ba yanzu haka.
Garin naku ya yanayin sojoji, akwai jami'an tsaro ne?
Gaskiya babu, garinmu yanzu kowa bai san ma inda zai wannan, ba jami'an tsaro kwata-kwata, garinmu ba tsaro.
Da akwai matasa irin masu sa kai wanda suke tsare gari da shauransu?
A yawanci an zuzzubar da su an kakkashe su, wasu kan ma ba sa nan ma nake ga duk rabu an kakkashe su, wasu sun gudu ina suka je sai Allah. Kuma ma muna ɗarɗar da yaranmu, suka ma yaran ma ba su gani ba. Gaskiya kan yanzu haka mu tallafi muke nema gwamnati ta zo ta ɗibe mu ta kai mu garin wani gari, in ba haka ba kan garinmu ba tsoro kwata-kwata. Yanzu dan Allah muna neman tallafi a gurin gwamnati ta zo ta mana wani abu.
Garin fa ta shi a rikice yake, mazan ma sauran ba san ma inda suke ba, da masu kamun kifin nan da masu manoman nan duk an tafi da su, yanzu ma haka ba mu san inda suke ba.
Akwai sojoji ne a garin naku?
Ba sojoji, abun tsoro ne gari biyu ya rikice, mazaje ma zu fatan mu Allah ta ƙara mana sojoji, yanzu dai muna cikin matsala.
Bukar gaji wani wanda harin ya rutsa da shi ya bayyana min ta wayar talho ta harshen Kanuri, ya bayyana cewa daga wajen zuwa Baga akwai hanyoyi da dama da suka bi wajen fita daga garin, sai dai yace mutane da dama sun rasa rayukansu, musamman waɗanda suke garin. Yan Boko Haram sun yi ta harbe-harbe, kasancewar wasu manoma sun yi ɗakuna suna zama da iyalansu. Ya ce shi ma da ƙyar ya samu hanya ya fita a garin. Yanzu haka dai ya ce ya haɗu da mutane biyar 'yan asalin garin na Dumba da suka haɗu da su, amma har yanzu akwai mutane su da dama da basu gani ba, basu ga gawansu ba, aka zalika basu san ko suna raye koko yan Boko Haram sun tafi da su ba. Gwamnatin jihar Borno cikin wata sanarwa da ta fitar ta bayyana kaɗuwanta da jin wannan lamari, inda harin ya rutsa da mutane da dama tare da ɓacewan wasu mutane da dama. Hare-haren Boko Haram cikin farkon wannan sabon shekaran ya yawaita, inda ko a kwanaki da suka gabata sun kai hari sansanin soji da ke sabon gari a ƙaramar hukumar Dambuwa, inda suka kashe sojoji 6 da ma wasu hare-hare da suka kai ofishin 'yan sanda da ke ƙaramar hukumar Ganzai, inda suka kashe 'yan sanda 2. Baya ga haka, 'yan Boko Haram sun kai hari wani ƙauye a ƙaramar hukumar Chibok, inda suka kashe mutane 2 tare da ƙona gidaje kimanin 20 da wasu coci guda 2. Yanzu haka dai rundunar sojoji haɗin gwiwa da ke samar da tsaro tsakanin kasashen Chad, Niger, Cameroon da ma Najeriya sun shelanta samun nasara akan 'yan Boko Haram, inda suka mai da mutane da dama garuruwansu tare da mika wuya da 'yan Boko Haram din suka yi. Sai dai za a iya cewa har yanzu dai hare-haren Boko Haram din dai na ci gaba da kamari, baya ga mika wuya da suka yi har yanzu a bangare guda ana samun hare-hare daga sassa daban-daban a jihar Borno. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
Tageda Ibrahim Mustafa, sashen Hausa ne na muryar Amurka, kuke tare da shi kai tsaye a nan Washington DC. Yanzu ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin Biden a ranar Litinin ta bayyana sabbin dokokin da suka haramta fitar da wasu mahimman manhajoji na AI da wasu tsare-tsaren da suka shafi makirkirin fasahar da ake amfani da su wajen kula da mu'amalar masu amfani da manhajojin AI. Dokar wacce za a bada wa'adin kwanaki 120 don baiwa al'umma damar bayyana ra'ayoyinsu a kai ta biyo bayan abin da jami'an gwamnati suka ayyana da buƙatar tabbatar da tsaron ƙasa sannan a lokaci guda kuma a bayyana ka'idojin da kamfanonin da suke cikin rukunin ƙasashen da ake da haɗaka da su za su iya samun damar amfani da waɗannan fasahohin da zimmar inganta ƙirƙira. Sakatariyar kasuwanci Gina Raimondo ta faɗa ma manema labarai cewa nan da 'yan shekaru masu zuwa manhajar AI za ta kasance da mahimmanci a duk manhajojin kasuwanci a duk fannonin rayuwa a faɗin duniya don inganta ayyuka da al'umma harkar kula da lafiya da manufofin bunƙasa tattalin arziki. Bayan haka yayin da fasahar AI za ta kasance wata aba mai mahimmanci daɗa ƙaruwa haɗarin da za ta iya haifarwa tsaron ƙasarmu yake yi. Kusan duk mahukuntan Lebanon a jiya Litinin sun bayyana goyon bayansu ga Nawaf Salam, shugaban kotun laifuka na duniya a matsayin wanda suke so a naɗa sabon firaministan ƙasar. Wannan matakin na zuwa ne a matsayin wani ƙarin cikas ga Hezbollah wacce a shekarun baya ta yi nasarar hana Salam ya zama shugaban gwamnati a duk lokacin da aka gabatar da sunan shi. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi na'am da wannan cigaban. A ranar Alhamis, babban kwamandan sojin da ke samun goyon bayan Amurka da Saudiya, Joseph Aoun, ya samu zama shugaban ƙasa wanda hakan ya kawo ƙarshen watanni 26 da aka kwashe babu wanda ya cike gurbin ƙasar Lebanon. Wato kundin tsarin mulkin ƙasar Lebanon mai mabiya addinai daban-daban ta buƙaci shugaban ƙasa ya kasance mabiyin addinin Krista, firaminista ya kasance musulmi ɗan Sunni, sannan kakakin majalisar ƙasar kuma ya kasance musulmi ɗan Shi'a.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A nan Amurka, yayin da ma'aikatan kashe gobara ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile harsunan wuta daban-daban na gobarar daji mafi muni da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 10 ta kuma laƙume dubun dubatar gidaje da sauran gine-gine a Los Angeles ta jihar California. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu hasashen yanayi suke gargaɗin yiwuwar dawowar iska mai ƙarfi da ka iya ƙara rurrutar wutar. Na zanta da wani mazauni Los Angeles, Farfesa Bala Musa, malami a jami'ar Azusa Pacific ta California, don jin halin da ake ciki yanzu a birnin.
Ana taimaka, ana noman wuraren da mutane za su zama, a kawo masu abinci, a kawo masu waɗanda ba su da kaya don kone-kone. Ana taimaka duk jama'a da kuma gwamnati suna taimaka.
Akwai fargaban cewa akwai wata iska da take ƙara kunnu kai wanda ake fargaban cewa watakila gobarar tana ƙara ruruwa duk da yake ba a ce ta shigo a cikin birane kamar yadda ta yi a kwana 2 ko 3 da suka gabata ba. Yaya ake ciki a yanayin yaƙi da wannan gobarar?
Iskan din ya riga ya sauka kaɗan, amma a kwanan baya ba ruwa, don ba ruwa kuma iskan din yana nan da karfi, shine ya sa konen nan yayi zafi sosai.
Na'am, akwai kuma rahotannin da ke bayyana cewa mafi akasarin gidaje da kuma unguwannin da gobarar ta shafa wurare ne na mafi akasari a baƙaƙen fata da kuma 'yan uwa 'yan ƙasashen mu na nahiyar Afirka.
Wurin da ana kira Altadena, wurin kam akwai mutane bakake da yawa, amma ba wuri dayan da an yi wannan kone-kone ba. A wurare kamar Pacific Pacides, mutane kowane mutum suna wurin, amma mutane bakaken da suna Altadena a wurin kam mutane sun ji jiki.
To irin wannan barna idan ta faru na san takan ɗauki lokaci, wata kuma cikin ƙanƙanin lokaci za ka ga an sake ginawa abin da ake kira reconstruction and rehabilitation da dai sauransu. Ya kake ganin wannan zai iya ɗaukar gwamnati da kuma su kansu al'ummar da abin ya shafa kamin wurin ya sake dawowa a yanda yake?
Zai ɗauki kwanaki da yawa kafin a koma yanda yake da zu. Waɗansu kam sun riga sun faɗa cewa za su koma su yi gine-gine, kuma gwamnati sun ce za su taimaka.
Na'am, a ire-iren waɗannan idan aka kwatanta da ƙasashenmu na nahiyar Afirka, za ka ga cewa duk da yake gwamnatoci na cewa suna taimakawa waɗanda bala'o'i ya shafa, ya za ka kwatanta shi da yadda ake yi a nan Amurka idan irin wannan abin ya faru? Shin mutane suna shiga cikin irin mawuyacin hali kamar yadda wasu 'yan uwa da ke can ƙasashenmu na nahiyar Afirka suke shiga idan irin wannan abin ya faru?
A nan akwai insurance, wani wurin da suna samun taimako ta wurin insurance, kuma gwamnati sun riga suna ajiye kudin da za su yi taimaka idan abubuwa kamar wannan sun faru. Ban zan ce mu a wurin mu muna da waɗannan duka irin abubuwan da suna da shi ko kuwa shirin da suna yi a kan nan, akwai babanci.
To a ƙarshe akwai wani shiri ko kuma wani tanadi na musamman da hukumomi suka yi domin ganin cewa wannan gobara bata waiwayo ta koma shafar wasu gidajen da bata shafa ba a can baya ko kuma wani abu makamancin haka?
Wannan abubuwa kamar wannan ai akwai ba kowane lokacin da mutane za su wanda me zai faru ba. Idan ya riga ya faru to a cikin suna ce to ga abin da zamu yi kada wannan kuma ya faru a gaba.
Farfesa Bala Musa kenan, mazauni birnin Los Angeles na jihar California. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Aka zo tafiya ta yi tafiya, matsaloli ina kamar irin wanda suke faruwa yanzu suka faru, aka cire shi, aka ba da mataimakinsa na arewa.
Aka cire shi ko yin sauka?
Ya sauka.
Akwai cirewa? Kuma malayin su bari shi ga wannan maganin.
Ina zuwa.
Cewar akwai cin amana koko akwai wasu bai kamata ka faɗi sunan wani ka kama sunane ba.
Duka magana ɗaya ake faɗi. Ya sauka, shin me ya saukar da shi? Ya aka yi ya sauka? Ai an zabe shi ne zai shekara hudu da kansa dole ne ya sauka don an kawo gaban da ba a tafiyan ba za ta yadda da shi ba za a tafi da shi ba.
Ba sauka yi ba don ra'ayin kansa, ba aji kujera yi ba, a'a wasu suka kitsa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Za mu share kallabin wannan shiri na wannan shekara din da rikicin jam'iyyar PDP wanda aka faru tun shekarar 2023, gashi ana yin sa har shekarar 2025, amma duk ana yi ne kan abin da ake so ya faru a shekarar 2027 lokacin da za a sake zaɓe na shugaban ƙasa da sauransu a Najeriya. To wakilinmu Abuja Nasiru Adamu Laka ya gayyato mana 'yan PDP guda biyu masu ji da jam'iyyar tasu, kuma dukkan su biyun kowane sunansa Yusuf. To amma suna cikin bangarori daban-daban na jam'iyyar ne. Kafin su fara muhawara tasu, bari ku ji yadda wasu na waje 'yan PDP su ma suke kallon abin da ya janyo wannan rikici na PDP na cikin gida.
Sunana Shafiu Musa Abubakar. Ni ina tare da bangaren gidan wazirin Adamawa Lajatiku Abubakar, kuma ina tare da shi 100%. To rikicin da yake tafiya yanzu a bangaren da yake tafiya a cikin jam'iyyar mu ta PDP ita ce rikici ne na cikin gida wanda ya ci ga yaki ci yaki warwarewa, amma yanzu abin da muke bukata kawai shine a kawo wanda zai maye mana gurbin tsohon national chairman ɗin Wanye Chai daga bangaren yankin da ya fito, kuma in aka yi haka jam'iyya za ta dawo ta dinke da koma yanda take, kuma mu yi fesin abin da muke fuskanta nan da shekara ta 2027 insha Allah.
To madalla, to kamar yadda na ga muku, Nasiru Adamu Laka ya gayyato membobi guda biyu masu suna Yusuf, amma kuma wanda suke cikin bangarori daban-daban na jam'iyyar PDP. Malam Nasiru, bismillah.
A sabon shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka, inda za mu duba rikicin shugabanci da ya sake kullowa a babbar jam'iyyar adawar Najeriya wato PDP, yayin da muka ga shi mukaddashin shugaban jam'iyyar Umar Iliya Damagun na cewa har yanzu shi ne shugaba, inda kuma wani bangare karkashin jagorancin ma'ajin jam'iyyar Alhaji Ahmad Yari ke cewa shi ne. Amma duk da dai shi shugaban gwamnoni na jam'iyyar Bala Muhammad ya ce an sulhunta. Shin an sulhunta ɗin ne ko kuma har yanzu akwai wutar rikici a ƙasa? Muna tare da na farko Alhaji Yusuf Dingyadi wanda shi ne jami'in labaru na ofishin shugaban jam'iyyar PDP gaba ɗaya na ƙasa, sai kuma Dr. Yusuf Musa Ardo wanda ɗaya ne daga daraktocin kamfen na ɗan takarar shugaban jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata na 2023. Yusuf Dingyadi, bari mu fara da kai. Wani hali PDP take ciki yanzu yayin da take cikin wannan rikicin?
To, da farko dai ina godiya da ka ba ni wannan dama akan wannan tattaunawa akan matsalar da ke fuskantar jam'iyyar mu, musamman yadda wata 6 ko 7 da suka gabata na takicin yawa, saboda abubuwan da ake ganin wasu na da sabani, wasu kuma suna ganin wasu ke haddasa su. Baki ɗaya dai ina gaya maka insha Allah tsarin da aka biya yanzu da hanyoyin da ake bi yanzu na tattauna da tuntuɓa. Nan da 'yan lokuta kaɗan za a yi babban taro da ake kira NEC, wanda da shi ne za a warware dukkanin zare da abawa na dukkanin rikici, kuma za a kitse sauran abin da ya rage na kitson da ake ganin akwai gashi akan abin da ba a kai ƙarshe ba. Abin da nake son ka fahimta shi ne jam'iyyar PDP akwai abin da ake kiranta a Turanci tana da mechanism na magance matsalolinta cikin gida. To, sai aka samu wasu na ƙoƙarin yin kutse daga waje domin biyan buƙatu ko domin neman wata buƙatar da suke da ita, ko don wargaza jam'iyya, ko don haddasa wani rudani, ko don kawo cikas ga matakin da ita jam'iyyar PDP take yi domin ceto al'ummar Najeriya, domin sake fasalta tsarin tafiya al'ummar Najeriya.
Wato, Yusuf Ardo, kaji abin da ya faɗa, wai wasu ne daga waje suke yin kutse. Shin wasu daga waje ne suke yin kutse ko na cikin gidan ne suke bari a yi amfani da su wajen kutse?
To, alhamdulillah, muna godiya wannan daman da ka bamu na tattaunawa domin mu ceto jam'iyyar mu daga halaka da ta samu kanta a ciki. Magana ta gaskiya, wato, wasu daga cikin jam'iyya da haɗin hannu na waje suka haɗa baki domin su lalata jam'iyyar nan. An samu akasi na yanayin tafiyan PDP. Ba irin PDP da muka sani a baya ba, domin a baya a cikin jam'iyyun Najeriya ba taɓa yin jam'iyya da take da hikima na tsarin shugabanci da mulki mai kyau irin PDP. Amma babban abun bakin ciki sai gashi son kai da wani irin hali na wato cin amana ya wanzu daga cikin PDP. Shugabanninta manya-manya wanda suke Allah ya ba su dama na amanan mutane sun haɗa baki da wasu na waje wanda suke son su ga PDP ta mutu, an zamanto ƙasa babu opposition kwata-kwata, sun riƙe wuri sun dage da kyau yanda har abada ba za ta yi numfashi ba. Wannan shine magana ta gaskiya, ba maganan wasu daga waje kaɗai ba ne, akwai na waje amma a na cikin gida su ne suka fi yawa da ƙarfi.
Su waye kake zargi cewa suna kawo jam'iyyar matsala daga cikin gida?
To, manyan ciki su ne, wato, sorry to say, ban so in kira sunaye ba, amma saboda ita irin wannan bayani yana da kyau a feɗe biri har wutsiyanta. Shi wannan muƙaddashin chairman na yanzu yana cikin mutanen da nake mamakin irin yanayin tafiya da yake na shugabanci. Domin Allah ya baka
shi
Umar Iliya da Magun. Domin shi shugabancin Allah ya baka amana ne na jama'a. Duk inda ka samu kanka a matsayin shugaba, kar ka yi wasa da wannan shugabancin, kar ka raina shi. Domin mataki ne wanda za ka iya yin gaba ko kuma ka jawo kanka baya completely. Yanda ka riƙe shugabancin nan, shi zai nuna menene za ka iya yi idan wani amana wanda ya fi wannan ya zo maka. Allah na kallonka, jama'a na kallonka. Kaga farko dai an zaɓe shi Yoshua Ayo a matsayin chairman na party a shekaru da suka wuce kafin zaɓe. Aka zo tafiya ta yi tafiya, matsaloli ina kamar irin wanda suke faruwa yanzu suka faru, aka cire shi, aka ba da mataimakinsa na arewa.
Aka cire shi ko yin sauka?
Ya sauka.
Akwai cirewa? Kuma Malam Yusuf bari shi ga wannan maganin.
Ina zuwa.
Cewar akwai cin amana koko akwai wasu, bai kamata ka faɗi sunan wani ka kama sunane ba. Domin ya kamata ka yi nazarin cewar arewa ba ta taɓa jam'iyyar PDP tun kafata har zuwa yau. Arewa ita ta jagoranci yawan shugabannin jam'iyyar PDP
har zuwa bari ya kammala.
Amma maganin cewar wasu har ya ambaci sunan shugaban jam'iyyar da ke bisa kujera, kaga babu adalci.
A nan wajen feɗe biri har
dinki. Akwai akwai da biri har wutsi akwai.
Wato maganan cewar ya sauka ko an cire shi, duka magana ɗaya ake faɗi. Ya sauka, shin me ya saukar da shi? Ya aka yi ya sauka? ai an zaɓe shi ne zai shekara hudu, amma saboda wasu matsaloli waɗanda aka ƙirƙiro aka kawo su suka zama damuwa ya kai turi ya kai bango wanda aka mashi zaɓe da kanka a nuna halinka da kansa dole ne ya sauka don an kawo gaban da ba a tafiyan ba za ta yadda da shi ba za a tafi da shi ba. Ya sauka aka zo aka ba shi ambasada Iliyada Magun ya ci gaba a matsayinsa na mataimaki yadda dokan fatin ya nuna. Wanda wannan dama ce wanda Allah ne ya bashi kuma dokan fati ta bashi. Fatin nan amana ne na jama'a, amana ne na ƙasa. Ya kamata idan kana riƙe da wannan amanan ka yi ma kowa adalci.
A takeici Yusuf Arro bai riƙe amanan ba ne?
Wato mu a matsayinmu na masoya PDP magoya bayan PDP tsakani da Allah mu amanan da aka bashi na shugabanci mu a wajenmu bai riƙe ba. Domin ya ba da daman wasu waɗanda mun tabbatar da cewar makiya jam'iyya ne sun taimaka a rugujewan nasarar PDP. Kuma har yanzu suna tare da gwamnati sun miƙo hannunsu suna dukan PDP har tana sun ta koma gwangwani.
Yusuf Dingyadi Kaji.
Wato,
kai ne da
kakakin abokina kuma dan uwana da yake Bafulatani ne kuma dukkan mu PDP ne. Abinda nake son ka sani wani abin da ya kamata mu fahimta shine bayanin sa duban ka ne mai kama da jiroye ainihi be miƙe tsaye akan abin da ya kamata ba. A lokacin da yake magana na yi kutse don yi mashi bayani da gyara saboda duk ɗan arewa mai sauraron wannan hirar ya san jam'iyyar barin kai ka ai akwai tushe akwai kafuwa. Jam'iyyar PDP ta 'yan Najeriya ce kuma an kafa ta saboda Najeriya, amma jam'iyyar PDP ta samu kusan 'yan arewa goma haziƙai waɗanda suka jagorance ta tun daga marigayi Solomon Lahar har zuwa Audu Obe har zuwa Barnabas Gemade har zuwa Ahmadu Ali da kuma Amin Mu'azu da Bello Haliru da Madu Sharif har zuwa Senator Amin Makarfi da shi kanshi Iyoce Ayi wanda dalilin da yasa aka cire shi ba sauka yi ba don ra'ayin kansa ba aje kujera yi ba, a'a wasu suka kitsa waɗanda suka yi ma jam'iyyar PDP zagon ƙasa a lokacin zaben shugaban ƙasa wanda aka yi tsohon gwamnan jihar Benue Samuel Otom lokacin da aka kammala zaben shugaban ƙasa na Atiku Abubakar, saboda shi wazirin Adama bai yi musu abin da suke so ba na ɗauko wanda suke so ya ba ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa. Suka ga za su bi shi da kulis bayan sun yi ma jam'iyyar PDP karantse sun raba kafa. Kawo baraji, ai ina nufin ai kawo baraji actin yayi, ai akwai shi ambasar da Magun da shi da kawo baraji don actin. Amma abinda nake so in gaya maka cewar al'adar PDP shine Malam Nasiru shine takan zakulo wanda ya cancanta bisa jagoranci. Lokacin da Yoce Ayu aka kai kara tai daga mazaba shugaban jam'iyya, wani doka na jam'iyya ya hana duk wanda yake member National Working Committee a kai kara tai har a je kotu. In aka yi haka za a hukunta waɗanda suka yi a tsarin gudanarwa na constitution jam'iyya, domin National Working Committee member na NEC sai dai a headquarter jam'iyya a matakin sama ake ilantar da shi ko dakatar da shi. To amma saboda wasu na son ala dole sai an gabayansa aka yi muna kutse a cikin tafiyar.
To a gaishe ku bari mu daga aya nan sai rana wace mu zo mu ci gaba da jin abin da ke damun wannan jam'iyya da kuma inda ta dosa. Muna godiya ga su baƙin namu wato Yusuf Dingyade da kuma Yusuf Musa Ardo da shi wakilin namu Nasiru da ya gayyato mana su aka fara wannan muhawara. A madadin su ne Ali Mustapha Sakuta a Washington, ku huta lafiya.
To a gaida Ali Mustapha Sakuta da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
A takaicen ma'aikatan kwana-kwana a kudancin California sun yi ta kokarin shawo kan gobarar da ke ci a mahimman yankunan Los Angeles jiya Litinin, yayin da masu hasashen yanayi suke gargadin za a sake fuskantar guguwa mai karfi. Wani jami'in Ukraine ya ce dakarun Rasha suna kaucewa wani wuri mai mahimmanci a gabashin Ukraine inda suka yi kokarin mamaye shi tsawon watanni, sannan sun mai da hankali akan katse hanyoyin ta na samun kayayyakin da suke bukata. Masu shiga tsakani da ke kokarin ganin an tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas sun baiwa bangarorin biyu daftarin yarjejeniyar tsagaita wutar na ƙarshe a jiya Litinin bayan samun nasara a zaman tattaunawar.
To masu saurari anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya. Za ku ji maimaitin wannan shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya tsara sautin shirin ya kuma ba da umarni ta ma injiniyanmu na yanzu. Murtala Faruk sanyin da nake muku fata alkhairi. Ma'assalama.